Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rero amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a Alfa Radio da ke Kumasi. Za kuma ku iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuke bukata ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sauraron mu assalamu alaikum, yanzu ma dai Ibrahim ka almasi garba ne da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki ke wurin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 26 ga watan Afrilu. Bayan labaran duniya za a ji wata hira da wani wanda mahaifiyarsa ke daga cikin mutanen da aka sace kwanan nan a Najeriya, kuma sai da aka biya kuɗi tsababa kafin aka wato ta. Kamar kowace ranar Juma'a, Maryam Dauda na tafi da shirin kallabi, Zahra Aminu Fage za ta shigo da shirin jaridan Amurka, akwai kuma tafi da wasu daga cikin al'umma sauraron mu, amma duk waɗannan sai fa in sha labaran duniya.
Assalamu alaikum, barkanmu da hantsi. Korea ta Arewa ta bugaci Amurka ta biya ta dala miliyan 2 da ta ce ta kashe wajen jinyar wani ɗalibin kwalejin da aka tsare a birnin Pyongyang a shekarar 2016, wanda aka dawo da shi Amurka a sume fiye da shekara guda da ta gabata, a cewar wasu rahotannin jaridar Washington Post. Wasu majiyoyi sun fadawa Post din cewa babban wakilin Amurka da aka aika don dawo da ɗalibin mai suna Otto Wambia, wanda ke sume tun a lokacin, ya saka hannu akan wata yarjejeniya ta biyan kuɗaɗen jinyarsa bisa ga umarnin shugaba Donald Trump, wanda ya tura takardar biyan kuɗin zuwa ma'aikatar kuɗin Amurka, amma ba a fayyace ko shin gwamnatin Amurka ta biya ba. A wani saƙon Twitter da sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Sarah Sanders ta tura, ta ce, "Ba za mu yi magana akan tattaunawar da muka yi da wanda aka yi garkuwa da shi ba, wanda shi ne dalilin da ya sa tattaunawar ta zo da nasara a lokacin wannan gwamnati." Wasu rahotanni da ba a tantance ba na cewa da Amurka da China sun fara gindaya tsauraran sharuɗa ga malaman jami'a da suke kai komo tsakanin ƙasashen biyu, wanda hakan ya jefa masana cikin damuwa game da abin da hakan zai haifar ga dangantakar shugabannin ƙasashen biyu mafiya ƙarfin tattalin arziki a duniya. A cikin 'yan makonnin nan, kafafen yaɗa labaran ƙasashen biyu suna ta yaɗa labarai kan irin waɗannan malaman, waɗanda wasunsu sun sha kai komo tsakanin China da Amurka, sai kawai kwatsam aka shaida masu cewa daga yanzu ba za a yadda su ci gaba da irin wannan zirga-zirga ba. Ɗaya daga cikin malaman jami'a na China masu binciken manyan laifuka, wato FBI, sun tsare shi a filin jirgin sama na ƙasa da ƙasa da ke Los Angeles a watan Janairu, yayin da yake shirin komawa Beijing. A cewar jaridar New York Times, jami'an sun karɓi fasfot ɗinsa, suka kuma soke bizar zirga-zirga ta tsawon shekara 10 da aka bashi don kai komo tsakanin ƙasashen biyu. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya musanta cewa ya umarci babban lauyan fadar White House na lokacin Don McGahn da ya kori mai bincike na musamman Robert Mueller don ya gurgunta binciken da Mueller ɗin yake yi kan alaƙar kwamitin yaƙin neman zaɓen Trump da Rasha a zaɓen 2016. Ba kamar yadda kafafen yaɗa labaran ƙarya suka yi ta sharawa ba, ni ban taɓa gayawa babban lauyan fadar White House na lokacin Don McGahn da ya kori Robert Mueller ba, duk da ina da iko a shari'ance ne hakan, abinda Trump ya faɗa a cikin wani saƙon Twitter jiya Alhamis kenan. "Idan ina so na kori Mueller, ban buƙatar McGahn ya yi hakan, zan iya yi da kaina." A cikin rahoton da aka fitar makon da ya gabata, Mueller ya faɗa cewa ya kira McGahn har sau biyu a gidansa a watan Yuni shekarar 2017, kuma ya umarce shi da ya rusa kwamitin bincike na musamman. Mamula ya ce McGahn, wanda ya shafa watanni 21 a matsayin babban lauyan White House kafin ya bari a watan Oktoba bara, ya damu da abin da Trump yake bukata din, amma bai yi niyyar yayi abin da yake bukata din ba. Farmakin da gamayyar sojojin Amurka ke jagoranta da suka kai a yunkurinsu na fatattakar kungiyar IS daga birnin Raqqa na ƙasar Siriya ya hallaka fararen hula sama da 1,600, bisa ga sakamakon wani bincike na haɗin gwiwa na kungiyar Amnesty International da kungiyar IWAS da aka fitar jiya Alhamis. Rahoton ya ce mace-macen sun faru ne sakamakon dubban hare-hare ta sama da Amurka da Rasha da Burtaniya da kuma Faransa suka kai, sannan kuma sai farmaki da manyan bindigogi da Amurka ta kai a Raqqa tsakanin watan Yuni da Oktoba na shekarar 2017. Sojojin gamayyar sun lalata garin Raqqa gaba ɗaya, amma ba za su iya share gaskiya ba, a cewar Donatella Robera ta kungiyar Amnesty International. Kungiyar IWAS da kungiyar Amnesty International sun yi kira ga sojojin gamayyar da su kawo ƙarshen ƙaryata adadin fararen hula da suka mutu da kuma ɓarna da farmakin da suka aikata a Raqqa. Kungiyar bada agajin gaggawa ta Red Cross ta ce faɗan da ake yi don karɓa iko tsakanin gwamnatoci biyu abokan hamayya ya juya ya koma na makota fararen hula a fagen daga, yayin halin da jama'a suke ciki a Tripoli da kewayensa yana ƙara ci gaba da ƙazancewa a makonni uku da suka gabata, abinda kungiyar Amnesty International ta faɗa jiya Alhamis kenan. Abubuwan da ake bukata da kuma gine-gine kamar su asibitoci da kuma tashoshin samar da ruwa, wanda suke cikin wani mawuyacin hali daga tashe-tashen hankula da aka shafa shekaru 8 ana yi, sun ci gaba da tagayyara. Kungiyar ta ce makaman roka da ake harbawa ya sa ya zama mai haɗari ga ma'aikatan lafiya da ke jinyar waɗanda suka ji raunuka. Ofishin jakadancin Amurka a Colombo ya gargaɗi mutane da su ƙauracewa guraren ibada a Sri Lanka a wannan ranar hutun ƙarshen mako mai zuwa. Ta ambato wasu rahotanni a Sri Lanka da ke cewa mai yiwuwa a samu ƙarin wasu hare-hare. Ku ci gaba da kulawa da kuma kauce ma cunkoson jama'a, a cewar ofishin jakadancin jiya Alhamis a shafinsa na Twitter. Gargaɗin ya zo ne kwanaki kaɗan bayan da aka kai wani mummunan hari kan Kiristoci masu bauta ranar bikin Easter na ranar Lahadi, lokacin da 'yan ƙunar baƙin wake ɗauke da bumabumai suka hallaka sama da mutum 250. Jami'an ƙasar tun da farko sun sanya mutuwar fiye da 350, amma bayan da aka sake ƙirgawa jiya Alhamis sun ce wasu gawarwakin an ƙirga su har sau biyu.
Muhammad Hafiz Babal aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. Kamar yadda aka sani dai, an yi ta sace-sacen mutane don neman kuɗin fansa a 'yan kwanakin nan a Najeriya. To, a ci gaba da duba wannan al'amari da muke yi, wakilinmu a Abuja Sale Shehu Ashaka ya tattauna da Alhaji Abdullahi Haruna Lau, wanda mahaifiyarsa ke ɗaya daga cikin mutanen da aka sace kwanan nan, wadda sai da aka fitar da tsabar kuɗi na gugar kuɗi kafin aka fanso ta. Sale Shehu ya fara da tambayar Alhaji Abdullahi cewa,
ganin cewa kama a kwanakin baya waɗannan masu garkuwa da mutane sun yi garkuwa da mahaifiyarka, kamar yaya abin ne ya faru ne?
Jatumana ta je kauye, ta je duba ‘ya’yanta da daddare, misalin karfe 2 suka je suka dauke ta, suka tafi.
Karfe 2 na dare kake nufi?
Suka je suka dauke ta, suka tafi da ita daji, cikin daji tsaki, ba daki ba komai, ruwan sama, yana ta dukanta a can har kusan kwana 5.
Ta yaya kuka fara tattaunawa da su?
Suka dauke ta, sun dauke ta da wayanta, da suka je da wayanta sai sai ta ce suka tambaye ta namban wayan danta a cikin wayan ta sai ta nuna musu namba na sai suka kira ni suka ce su suka dauki jatumana kuma suna neman kudi a wurina da farko suka ce min suna son miliyan naje musu ni ban da miliyan 100 ban da ma hanyar miliyan 100 maganan kudi suka nuna an ba kudi bara su sake ta ba to mahaifiya ne jarabawa ne kuma Allah ya aiko mana baya da zamu yi jami'an tsaro ma an kace zaka gaya musu ma kana bata lokacin ka
to kana nufin kenan wannan dauke ta da akai kanan ba ku yi magana ba ku tuntubi jami'an tsaro ba ku sheda musu
mun je mun sanar da su amma ba abin da suka yi mun je mun sanar da su mun sa na sa kani na ya tashi ya je police station ya yi reporting ga abin da ya faru ya ga yawa sarakuna ya ga ko amma ba abin da akai so in sun ce maka ka bari ma karshen ta za a je a kashe ta ne ba abin da za su yi domin ba su ma aikin su
kaman da ya kwashe kaman kwana nawa a gurin su kaman suka tuntube
kwana biyar ni abin da nake gudu da jami'an tsaro wannan wayan nan dole an ce MTN tana register duk wani abin nan ana register wayan nan kuma duk movement da akai dalilin register nan shine za a san me yin communication da ake da wayan nan amma mutanen nan za su dauki mutun da wayan nan su gama communication su yi komai sannan gwamnati ta nuna bata sani ba kasan wannan maganan banza ne
to ganin cewa amma yaya to ku kai bayan sun tuntube ku akan maganar ku biya kudi kun zo sun karba ne ko kai musu aka yi
mun kai musu kudin har daji mun kai kudin har daji mun je mun ba su kudin suka je suka sake ta a can a daji
kaman da suka biya kudin ne aka sake ta da wanda ya je biyan kudin ko kuma
wanda ya kai kudin shi suka bashi ita ya dawo da kanin ta ne shi ya kai kudin shi ne kuma suka bashi ita ya tawo da ita don haka wannan Abu Jarabawa ne kuma masifa ne da abin da zai ci yana neman yadda zai rayu sannan a zo a dauki mahaifinsa ko dan uwansa ko wani abu a ce sai ya kawo kudi wai sai da wannan sai da wannan to kaga karshen ta ma ba wani security na property da ake fada security za su kare ka su kare dukiyoyi ka zo ba abin da suke karewa
kaman nawa kuka biya aka mu aka sako
wannan sirri ne kai dai mu dai mun biya kudi kawai kuma an karbe ta alhamdulillah ba abin da za mu sun kai magana da daddare kai ma zo a dauke ka don haka wannan masifa ne Allah ya kare kawai Allah ya kare duka al'ummarsa
yake yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba
Hey, I'm gonna go to hell, 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 I'm gonna go to hell,
To Allah ji dan dan kwaro. Yanzu kan ga Maryam Dauda da shiri na gaba.
Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Babban bakuwar mu ta yau ita ce Malama Habiba Ali ta kamfanin Sosai Renewable Energies dake Nigeria. A yayin wata hira da muryar Amerika a lokacin da ta zo nan birnin Washington DC don karbar wata lambar yabo, abokin aiki na Baba Yakub Makere ya tattauna da ita akan ayyukan da take yi da kuma wannan lambar yabon da za ta karba. Da farko ta fara da bada dan takaitaccen tarihin rayuwarta.
To ni dai an haife ni ne a Kaduna, nan na girma, baba na police ne, watan dan sanda ne a lokacin, kuma ba wai babban dan sanda bane, dan karamin sa dan sanda ne, mama na kuma lokacin tana aiki da Kaduna State Transport Authority. To amma dai iyaye na dai abinda dai nayi sha'awa da su yanzu in nayi tunani shine daga maman da tawa da baba na dai duk suna son mu yi karatu. Dan na tuna lokacin muna bariki a Police College a Kaduna, baban mu aka bude nursery school kusa da Police College, shi kadai ne wanda yake order ranks ya dauki yaran shi kai su nursery school. To lokacin kuma ana ta mishi tsaye an ce ai ba sai primary school yara ke shiga makaranta ba, sai shi dai bai yadda ba, ya ce a'a shi yana son yaran shi zai ga komai ake gani, kuma mu duka yaran shi farko guda uku mata ne. So, shi yana ganin kamar dole da in ba ya tsaya ya tashi tsaye ba ba za a kalle mu da daraja ba. Shi da kanshi lokacin akwai hotuna da nake tunawa wani lokacin da gani zai rike hannuna da hannun yayata ya kai mu har makaranta ya bar mu a wurin, kuma lokacin da aka tashi zai gudo daga office zai dauke mu ya kai mu gida, saboda ka san yaran manya ke zuwa nursery school, in shi bai je ya dauko mu ba ba za mu iya takowa gida ba. Amma duk da haka dai Allah kuma ya taimaka mishi wannan san shi dai mu yi karatu din sha'awar karatun, kuma yayi amfani saboda yana da yara da yake ko ina muke ciki dai muna saiwa gaba a karatu, muna samun scholarship, muna samun suna tuna farko dai an mishi transfer zuwa Niger State lokacin muka je muka ni nayi primary 4 and 5 a wurin, anan ne na samu nayi common entrance, na samu scholarship, na je secondary school a Port Harcourt. Yayata ma aka tura ta wani garin. To dukkan mu dai yayi sa'a da yaran dai aikin shi bai zama na banza ba.
Allah sarki.
To muka fara karatu. To kasan kuma da ilimi dai abubuwa na canzawa. So da kuma basu sai bari ba, to Allah kuma da yake taimaka musu tunda scholarship ne kaga ba wanda ya sa aljihun shi ba nauyi. So saboda haka sai muka samu dai muka yi karatun. Ina fitowa kuma daga university secondary school na samu university. Yayata ita dai ta bata samu university ba, amma har ta tsaya ma ta dan yi aiki kafin dai ta samu. Muka dai tallafa ma juna dai a lokacin, dan dai komai yayi aiki yadda ya kamata. Maman mu kuma ita tana aiki da Kaduna State Transport Authority, amma tana da shago inda take sayar da abinci. To kuma mu dole dai 5 a.m. zamu tashi dai mu je shago mu yi girki, mu debo ruwa, mu yi me duk aikin da
yake.
Yawa ya kamata ka je kai aiki. Mutane na saurin su je gida hutu, dan su je su huta, mu ba hutu muke, muna zuwa mu yi aiki ne. Kuma in muna shago takan ce kasuwancin ta yafi tafiya in muna shagon, to zamu yi aikin nan dai tare da ita, mu yi girkin, mu yi komai da komai, duk dai ya sa muna da zafin nema. Unfortunately dai Allah ya mura ya ta rasuwa, amma bayan dai ta wahala ta yi masters ɗinta da komai, amma duk da haka dai zafin neman mu bai bari ba. Dan kokanni na sauran su dukkan su zaka ga cewa kowa dai na kokarin ya ga cewa rayuwa dai yana tafiya yadda ya kamata, saboda haka dai muka girma.
To madalla, to sai dai gaki a America, ko zaki ba mu babban dalilin zuwanki?
To aikin da nake yi dai aikin da yake tallafawa garuruka ne da al'ummomi haka. Mukan kawo musu na'urar da yake sabantuwa kamar su na sola ne, wato na rana, ko kuma wanda yake rage amfanin itace. To wani garin muna sa musu wuta ga baki daya magarin, wani garin kuma mukan wasu garuruka mukan ba su mota da yake gida ɗaya yana da fitillan shiga na kaman guda hudu ko shida TV'n su ko da fankan su to kaga kuma za su iya biya a cikin shekara hudu kamar yadda za a biya kudin NEPA har su gama biya ya zama nasu wani garin kuma sai su ce su sun fi son a sa musu na gari gabaki ɗaya wani kuma sai kaga wani business wani kasuwancin zai fara a dalilin wannan wasu matan kuma muna da sa musu irin kaman abin da yake busar da kayan gona tumatir ne attarugu ne barkono
maimakon wato a shanya mara
yawa a rana a ƙasa to a cikin wannan wurin yafi haske yafi tsafta to in suka busar kuma suka yi packaging su sai da shi watan inda suna sayarwa naira maybe a ce 100 ne yanzu za su iya sai da shi 120 kaga sun fi samu to kaga duk wayannan tallafin da ake yi ana ba mutanen garurukan nan sai zama abin da Bature zai ce economic empowerment
to sai bunƙasa tattalin arziki
yawa yanzu da Hausa to sai wannan kungiyan kuma a nan America tana tallafawa mata da suke yin abubuwa a kowane fanni to sai suka bani award
labar girma
eh amma akan wannan economic empowerment bunƙasa economic yawa eh haka to so shine suka sun gaya min cewa ni na samu wannan shekaran dan kowane shekara sukan zabi mata kaman guda hudu a kowane fanni akwai masu leadership and development akwai wanda suke taimakawa mutane kaman ana ce humanitarian services to amma akwai na economic empowerment na wanda ni na ciki nan
to masauraro lokaci ya daga mana hannu dan haka zamu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu sai ku ji mu dauki da ci gaban wannan hirar a madadin babban bakuwar ta mu Habiba Ali da baba Yakub makere da yayin hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya ni hada shirin ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya
yanzu kuma ga Zahar Aminu Fage ta shigo da sharhin jaridun Amurka.
Sharhin jaridun Amurka. A cikin sharhin jaridun Amurka na wannan mako za mu fara da jaridar The Hills inda aka rubuta labari tsohon mataimakin shugaban Amurka Joe Biden ya sanar da cewa zai nemi jam'iyyar shi ta Democrat ta tsaida shi takarar shugaban ƙasa a shekarar 2020 abinda nan da nan ya maida shi dan takarar jam'iyyar Democrat da ke kan gaba da zai iya kalubalantar shugaba Donald Trump. Biden yana da kwarewa akan harkokin waje da fannin shari'a da kuma harkokin cikin gida wanda ba za a iya hada shi da sauran yan takara ba. A cikin sakonnin bidiyo da aka fitar a ranar Alhamis, Biden ya ce kimar da Amurka take da shi a fadin duniya da kuma abubuwan da take da shi na cikin hatsari. Ya ce yayi imanin tarihi zai sake duban shekaru hudu na wannan shugaban kuma duk abin da ya runguma a cikin wannan lokaci. Amma idan muka bawa Donald Trump shekaru takwas a fadar White House har abada zai canza dabi'ar wannan kasa da mu kanmu kuma ba zan iya tsayawa ina kallon hakan ya faru ba sai jaridar Washington Post inda aka rubuta labari fadar shugaban Amurka ta White House ta ce a mako mai zuwa manyan jami'an Amurka za su je kasar China domin ci gaba da tattaunawa don samar da maslaha tsakanin kasashen biyu a fannin cinikayya sanarwar da aka fitar a ranar Talata ta ce sakata Tsarin ma'aikatar kuɗi Steven Mnuchin da jami'in cinikayya Robert Lizer za su gana da mataimaki Premier Luhi a birnin Beijing a ranar 30 ga watan Afrilu. Amurka da China sun sha yin tattaunawa kan farkon shekarar nan domin sasanta kan rikicin cinikayya da ya faru tun shekarar da ta gabata. Lokacin da shugaban ƙasa Donald Trump ya saka harajin dala biliyan 250 akan wasu kaya da China ke shigowa da su Amurka. Haka kuma ita kanta China ta mayar da martani akan hanyar ƙara haraji ta kayan Amurka har na dala biliyan 110. Fadar White House ta ce mataimaki Premier Lu shine zai jagoranci tawagar jami'an China zuwa Washington a makon gaba domin ci gaba da tattaunawar. Sai jaridar Epoch Times inda aka rubuta labari shugaban Amurka Donald Trump a wani sabon salo da ya shafi tsarin mulkin kasar yana barazana kai kotun koli idan majalisar wakilai dai suka yi kokarin cire shi daga mulki. Yace ba wai akwai wani laifi ba ko karya doka ba. Babu wani laifi game da ni, inji shugaban ya rubuta a shafin sa na Twitter game da sabon jawabin nasa akan rahoto na musamman game da bincike na shekara biyu akan ko akwai katsalandan a yakin neman zaben sa na shekarar 2016 da Russia. Tun lokacin fitar da rahoton da aka yi wa kwaskwarima ƴan jam'iyyar Democrat waɗanda ke da rinjaye a majalisa suke muhawara ko za a fara gudanar da tsare-tsare kan cire shugaban ƙasa daga mulki. Sharhin jaridan Amurka kenan kuka saurara na wannan mako. Ni Zahra Aminu Fage daga nan sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa ku huta lafiya.
Yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu.
Wa alaikum sashen Hausa na VOA. Magana Yusuf Bazuka mai laida Gololo a jihar Bauchi. Ina kira da manyan kasashen mu na duniya tun da jiya rana ce wanda aka ware ta yaki da zazzabin cutar cizon sauro na duniya. Ina kira ga manyan kasashen mu na duniya su tallafawa kasashen mu masu tasowa kasashen Afirka da wannan magani wanda za a kakkaɓe mana zazzabin cizon sauro da yake a dabarmu, musamman feshi da ake yi na maganin cizon sauro da jiragen sama ko kuma rarraba mana gidan sauro da ake yi wanda za a shiga, sannan ko kuma shi kansa maganin malaria wanda za a kawo a tallafa wa kasashen mu masu tasowa. A don komai ba, saboda wannan zazzabin cizon sauro yana addabar dukkan mutumin da suke na Afirka. Sannan kuma ina kira ga iyaye mata, idan aka tallafa da wannan magani ko gidajen sauro ya kamata suna shiga ciki suna kwanciya da su da yaran su kana, wannan shine zai kawo rashin cizon sauro da zai addabi al'ummar Najeriya. Daga Yusuf Bazuka mai laida Gololo a tashi lafiya.
Assalamu alaikum gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo da Fatasku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasku. A yau na so na yi yabo da jinjina a wani bawan Allah, wani mai gadi ɗan jihar Jigawa wanda ya yi aiki da wani baƙin biyu shekara 25 don baƙin biyu ne da ya sallame shi zai siya masa gida zai koma ƙasarsu. Wallahi mutum ya ce shi da siya masa gida gara a je garin a yi musu bohol saboda suna matsalar ruwa. Aka je garin su ƙauyensu a jihar Jigawa aka yi masa gida a yi bohol. To wannan mutum gaskiya ya kamata gwamnatin jihar Jigawa ta ɗauki ɗawaini ta siya masa gida saboda irin bajanta da ya yi ya kai bohol da ba a yi giza siyamar gida, amma ya ce ajiye a yi al'ummar sa bohol. To wannan abin ayaba masa ne, abin ayaba masa ne, duniya ta ji. Kuma ya kamata gwamnatin jihar Jigawa ta dawo don Allah na nan ta siya wannan bawan Allah gida saboda irin jajircewa da tsayawa da ya yi. Da fatan Allah Ubangiji ya sa masu kusanmu ta yadda suke da jama'a da ƙarfinsu din sallaminsu suna kwatanta irin wannan alheri da wannan baƙin da ya yi wa wannan mutum. Da fatan Allah ya ba mu jibari ɗan gaskiya da amana. Allah Ubangiji ya ba mu masu tausayi, Allah ya ba mu masu tausayi, Allah ya ba mu shugabanni masu tausayi. Na gode gidan radio muryar Amurka, sunana Gambo Barau Fatasku daga tsohuwar kasuwa a garin Fatasku.
Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka, mai magana sani ɗan takara daga dogon daji tambon lokar jamus ta kirkiyar. To Allah sashen Hausa na muryar Amurka, ina son kuɗi don min kasuwa ga gwamnatin jihar Kaduna don Allah ta tsawata game da irin cin zarafin da aka wa magoya bayan APC ma'aikatan gwamnati da 'yan kasuwa.
To yanzu kuma ga Muhammad Baballe da labaran duniya amma fa a takaice.
To Ibrahim ga labaran a takaice. Koriya ta Arewa ta bugaci Amurka ta biya ta dala miliyan 2 da ta ce ta kashe wajen jinyar wani ɗalibin kwaleji da aka tsare a birnin Pyongyang a shekarar 2016 wanda aka dawo da shi Amurka a sume fiye da shekara guda da ta gabata, a cewa wasu rahotannin jaridar Washington Post.
To masu saurare ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kafin mu yi sallama da ku ga sakon taya iyalan Malam Hamanjoda Imam Ali Hon da na Margayi Isa Ismaila Inkiya Sabo daurin auren ƴaƴansu Muhammadu Zainu Ni'ima Isa wanda za a yi gobe Asabar da ƙarfe 10 na safe a kofar gidan Alhaji Ilu wanda ke layin Bome a garin Mayo Belwa jihar Adamawa Najeriya. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a ɗaya ba a mu. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma shi Muhammad Hafiz Baballe wanda ya karanto mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salman Abu da injiniyan mu Kelvin Ibrahim Kalmasiyo ke cewa sai anjima.